به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 25 ga watan Jumada al-Ula shekara ta 1447 Hijriya, wanda ya dace da 16 ga watan 11 shekara ta 2025 Miladiya. Muna darasi na 177 a cikin wannan littafi na Mukhtasar Zadul Ma'ad na Sheikhul Da'wah al-Islamiyya Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatun wasi'a. Yau za mu tashi akan sabon fasali, faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallama aqdiyatihi wa ahkamihi, fi hadi aqdiyatihi wa ahkamihi. Anan malan a wannan fasali zai kawo mana shiriyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da alƙalanci da ya yi da kuma hukunce-hukunce da ya sauke a cikin al'umma. Wannan Allah shi ne alƙali na alƙalai gaba ɗaya, kuma shi ya fi kowane alƙali adalci da kamanta gaskiya. Alayhi salatu wassalam. Da haka za mu kawo wuraren da ya annabi ya hukunci da kuma abin da ya tabbatar. Malam ya ce, walaysa al-gharadu min dhalika dhikru at-tashri'i al-'am wa in kanat aqdiyatu al-khassa 'amma wa innama al-gharadu dhikru hadihi fi al-ahkam al-juz'iyya allati fasala biha bayna al-khusum wa nadhkuru ma'aha qadaya min ahkamihi al-kulliyya. Malam ya ce, ba wai manufarmu a nan za mu ambato muku dukka shari'ar annabi bane a wannan littafin, ba haka muke nufi ba. Duk da cewa hukunce-hukuncen da annabi ya yi da alƙalancin da ya yi a keɓance, to idan an ruwaito su a yi maganganu ne masu faɗi, kowa ma zai aiki da shi sallallahu alaihi wa sallama. Kawai dai abin da muke nufi a nan zikiru hadihi fil ahkam al-juz'iyya, mu yi bayani akan shiriyarsa, akan hukunce-hukunce na juz'i, yanki, ɓangare, kamar irin wadda fasala fiha bayna al-khusum, ya rarrabe tsakanin masu husuma da masu jayayya. Yace kuma a tare da su za mu ambata muku wasu hukunce-hukunce waɗanda suke gamammun hukunce-hukunce, general shi ne al-ahkamul kulliyya. To ga hukunce-hukuncen kamar haka, ko kuma alƙalancin da ya yi kamar haka. Riwaya ta zo ta Imam Abu Dawuda a Kitabul Aqdiya da Tirmizi da Nasa'i, hadisin Baz bin Hakim daga babansa daga kakansa. Albani ya ce hadisi ne hasan. Sabata annahu habasa fi tuhmatin, wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsare wani akan tuhuma da ake yi masa. Kina abin da yake nufi a nan, idan an samu mutumin da ake tuhumansa, to ya halatta a ɗaure mutum, ko a tsayar da shi, ko a tsare shi sai har wannan tuhuman ta bayyana. Kenan ba laifi ba ne al-muttaham, wanda ake tuhumansa, a tsare shi sai an gama tuhumansa, an gama bincikansa. Fa fi hadisi Amr bin Shu'aib bin Anabihi an jaddihi أن رجلا قتل عمده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 جلدة و ونفاه سنة وأمره أن يأتق رقبة ولم يقته به. وانا حديث امام الدارقطني يروي توشي كما حديث نيري سادي حسن كما يدى عمرو بن شعيب دقى بابان سادكا كان سيروي تو شوى ونمتن يا كشباوان سأما دقان كان ونمتن لي باوان سيما سليفي ya dauki zuciya ya kashe shi, zuciya ta kama shi ya kashe bawa, ba da kuskure ba, ba da jahilci ba, da kankan ya kashe bawa. Da aka kawo shi kayya aka yi, hukunci ya tabbata. Annabi ya ce a kwantar da shi a zabga mai tsumagu guda 100. Ta ga wannan alƙalanci ne. Sannan a kore shi daga garin da yake shekara guda, sannan kuma ya ɗauko baiwa mumina ya ƴanta ta, amma ba a ba da diya ba, shine walam yaqidhu bihi. Wannan yake nuna tunda bawa ne ya kashe shi kuma ɗa ne, shi bawa yana da rabin hukuncin mutum. Da ɗa ya kashe, to da shi ma za a kashe shi. To amma tunda bawa ne ya kashe, to sai dai a mai bulala 100, a kore shi daga garin shekara guda, ya kuma ƴanta baiwa. Wannan shine hukuncin idan ɗa ya kashe bawa. Kaga wannan shi ma alƙalanci ne annabi. Ashe manzon Allah ya yi zaman kotu ya yanke hukunci. To kaga waɗanda suke suka sunna, suke suka shari'ar musulunci cewa wai addinin musulunci ba yi da ta cewa akan hukunci tsakanin rigingimu da fitintunin mutane, wannan ba haka bane, zalunci ne kuma ɓatanci ne ga ita shari'a din. A hadisin Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, kishiyar yanda suke fada ya tabbata kenan, sabanin abin da suke fada. Annabi ya yi hukunci a cikin abin da ke samun mutane da sabani, dan Allah ma ya turo shi ne dan ya hukunci. Shi yasa wata riwayar ta Imam Anas bin Malik daga Samura marfu'a ne, ce man qatala abdahu qatalnahu wa in kana mahfuzan kana qatluhu تعزيزا الى الامام بحسب ما يراه من المصلحه. ابو داود ان رويته حديثا ده امام الترمذي ده نسائي حديثا سمرا الباني يجي حديثا ضعيف. معنى الحديث شيني دو وند يكشي باوانسا تو دامو كشيش تو كاغا يا تشكرو ده وانشان تندا ان دا يا كشي باوا ابرا كشيش با sai dai a masa bulala 100 ya ƴanta baiwa, a kore shi ya koma wani gari ya je rayu ba a nan garin da ya balla ba. To idan ya tabbata hadisin a wata riwaya, yanzu dai hadisi Albani ya ce dhaifi ne, shi ma Ibnul Qayyim din yana ganin hadisin bai inganta ba, yace to amma idan har ya tabbata, to ya za mu yi mai taujihin hadisin. Da ya kashe bawa, ya kashe shi ta'ziran, idan mun yi aiki da subutul hadis kenan, babu cinkaro tsakanin wancan hadisin da wannan. Sai kuma maganar bashi, wanda kake bi bashi, me shari'a ta ce akan wanda kake bi bashi? Ibn Qayyim ya ce wa amara rajulan bi mulazamati garimihi kama zakara Abu Daud. Abu Daud ya rawaito hadisin na 3639, riwayar Hirmas ibn Habib daga babansa da kakansa, wa da'afa wal Albani, cewa duk wanda yake bin wani bashi, to ya lazimce shi karike mai wuta kaf kaf duk inda yake. Ya magana kudina, an gane? Yauwa, ba laifi kai ba dan ka tambayi kudinka. Da ya zo wuri kawai sai ganka ga ka wurin, in taro aka zo kana gefensa, assalamu alaikum, na gaisa, magana kudina. Ruwayan Abi Ubaid annahu sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil qatili wa sabri sabiri. Qala Abu Ubaid, ana nufin yuhbisahu hatta yamut. Sai kuma maganar wanda yake san kai akan iya kashe shi kai tsaye ko kuma a tsare shi har sai ya mutu. Kenan, ko a kashe wanda yake sa a yanzu ko kuma a masa daurin rai da rai har sai ya mutu, shi ma duk hukunci sa mai a kisa ne. Wanda aka rike shi a kurkuku a shari'a, wanda ya rike shi shine yake da nauyin ciyar da shi. Duk wanda ya rike wani ka daure shi kace ba zai fita ba, to kai ne zaka dauki nauyin ciyar da shi. Sai dai idan iyayensa sun ga za su dauki nauyin ciyar da shi, saboda ba su da amincin da abin da za a ba shi. Amma ba za ka ɗaure mutum ka bashi nan yunwa ya mutu ba, shi kuma ka yi laifi. Wa zakar Abdulrazzaq a cikin musannaf ɗinsa daga Aliyu, yuhbasu al-mumsaku fi sijini hatta yamut, wanda aka riƙe shi a cikin kurkuku za a iya tsare shi a cikin kurkukun har ya mutu. Akwai wasu al-Quraniyyin da suka yi da annabi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su da makiyayi na dabbobinsa da raƙuma, suka je wajen gari, sun shigo Madina, zazzabi ya kama su, aka ce su je su ta shan ruwan fitsarin raƙumi don su samu waraka daga ciwon da ya same su da suka zo Madina. Ashe mai yaudara ne, suka fita wajen gari sai suka kama makiyayin dabbobin ko raƙuman suka kashe shi, suka kora raƙuman suka tafi da su. Bayan sun kashe shi suka kora raƙuman suka tafi da shi. Kaga wannan cin amana da zambacin aminci kenan. Mutum ya zo maka da fuskar shi mutumin kirki ne, ka taimaka masa ka hada shi da wani naka, ka kashe wanda ka hada shi da shi kuma ya maka sata. Ran annabi ya ɓaci akan wannan mutane sosai, bari ku ji hukuncin da annabi. Wa hakama fil uraniyina bi qat'i aydihim wa arjulihim. Chab annabi ya ce ku je ku tsare gari ku datse su kar su fita. Aka datso su aka same su. An kawo su, annabi ya ce to abinda za a yi, duk hannayensu ku je ku gutsutsure hannayensu da ƙafafuwansu, ku cire hannun dama ku cire ƙafar hagun, ku cire hannun hagun ku cire ƙafar dama. Wa samli a ayyunihim, idanunsu a samu wani kibiya ko na ba a tsiye idan sai ruwan idan ya tsiyaye, duk abinsu gaba ɗaya kowa sai an caccaka masa karfi a idan sa a tsayar da idan. Ibn Qayyim yace kama samalu a ainar ru'a, kamar yadda suka tattara makiyayan dabbobin nan duk kisan wulakanci suka yi musu, suka kashe su, kafin su kashe su suka bi idan makiyayan idan, suka tsira idan wannan ya tsiyaye, suka tsira idan wannan ya tsiyaye, suka sannan suka kakkashe su. Annabi yace za a yi musu hukunci irin abin da suka yi. Jaza'u min jinsil amal, kama tadinu tudanu, kamar yadda kai haka za a yi maka. Wal jaza'u min jinsil amal, za ka ji dan ba daɗi haka da aka faɗa, amma su ma haka suka yi. Annabi yace kuma sa irin abin da suka yi. Annabi yace ku zube su a rana, kakku ba su ruwa, kakku ba su abinci. Haka suka yi wa makiyayan su ma, suka ajiye su a rana, suka ba su cikin yunwa, sai da suka kashe su. Wanda Allah yace ku tara su a rana, ku tsiyaye idanuwansu ba sa gani, ku sare hannayensu da ƙafafuwa, ku shanya su a rana, ku bar su da yunwa da ishirwa. Yunwa da ishirwa sai ta kasu. Haka kuma hatta matu ju'an wa atasha, sai da suka mutu saboda yunwa da ishirwa. Kama fa'alu birra'i, kamar yadda suka yi wa makiyayin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kenan wannan idan mutum ya ta'addanci a addinin musulunci aka kama shi, to kamata yi a yi masa irin abin da ya yi. Wannan a shari'ar musulunci kenan, amma ban da shari'ar Bature. Dazu nake karantawa ta jarida, cikin manyan jaridun nan na ko wannan manyan jaridu na ƙasashen waje, cewa gwamnatin Kano ta sa abinci ko mata waɗanda suka yi ta'addanci a anguwar Tudun Yola, suka yi kisan kai don a ɗau mataki a kansu. Ta ce Allah ya sa da gwamnati za ta yi musu hukuncin shari'a, to da ta buriya. Amma don ta kama su, ta kai su kurkuku, ta ɗaure, ta ƙara wa kanta nauyi ne. Kuma haka ake, duk wanda ya kashe wani ba a kashe shi a ƙasar nan. To banda ma a same su, ba sai an faɗa ƴan jarida ba, a ɗirke su gaba ɗaya, a ba su dalma kurin a gama da su, shi ne daidai ɗin su, ko su ma a yi musu irin abin da suke. Abin da ya faru shi ne, da ranar Allah shekaran jiya, don mu kan mun je makabarta da safe, mun binne wata baiwar Allah da Allah ya mata rantsuwa. To inda aka je tonan ramin, sai ake ta ganin ana ta kuka, jama'a ta cika da yawa. Me ya faru? Wai wasu mutane ne ranar Allah a unguwar Tudun Yola a nan Kano, kamar yadda yan jarida suka faɗa, da shahidul ayan wanda suka gani da idan suka faɗa, wasu mutane suka shiga gidan wani bawan Allah da matansa guda biyu da uwar gida da amarya. Sun je neman abin da suka nema, ba su samu ba, sun samu Allahu Akbar. Ita dai uwar gida take suka daddatsa ta, daddatsa mutum, sassari mutum. Ita uwar amaryar ita kuma ta gudu ta shiga banɗaki, suka ga ba yanda za su yi su ciro ta, suka bunka wa banɗakin wuta. Wai da mun ashe ko da fetur ɗin su, suka zo kuwa gidan suka samu fetur ɗin, suka bunka wa banɗakin wuta, dole ta ƙone. Haka aka fito da gawanta kamar an soya kaza ko an gasa wani abu. Haka kurar, haka kawai bidon sawa. To irin wannan barna, matuƙar gwamnati ba ta nemo waɗanda suka yi ta sa a yi musu a fili. To za a ci gaba da yi. ma da za a same su a ce ga wanda suke a kawo su kofar fa da kofar sarki a jera su kowa ya gan su a sa takobi a sassare su tukunna kafin su mutu suna cikin jinin nan a diddirka musu bindigoyi a gani a ce wannan aikin da suka yi kenan sun kashe bayin Allah to gobe wani zai ji tsoron ya shiga gidan wani ya mai wannan ta'addanci to amma ba ai Allah ya ce fil qisasi a cikin alqisasi haya ya ulil albab inda za ku rinka ramuwa idan an yi kurama irin yanda aka yi kuka yi to da za a samu rayuwa mai daɗi wani zai ji tsoron kai wane ya ji ya yi nima za a yi mini ba to amma turanci ne an yi kawai iyakaci a kama an kama sai a kai su gidan maza ai ta ba su abinci su ci wani ma abincin da zai ci a kurkun ya fi wanda yake ci a waje ai ta turanci masu haƙƙin haka za su gaji da zuwa kotu kuma amma ma ki za a ɗauka musu lawaya fa haka tsarin bature kenan ai lawaya za a ɗauka musu a haka aje a tabga Allah so Allah shirya to shine annabi yace aiwa uraniyina irin abin da suka yi wa makiyayansa wa fi sahihi muslim anna rajulan idda'a ala akhara annahu qatala akhahu fa tarafa fa qala dunaka sahibaka فلما ولى قال إن قتلته فهو مثله إن قتله فهو مثله فرجع فقال إنما أخذته بأمرك فقال إنما أما تريد أن تبوء بإثمك وإثم صاحبك قال بلى فخلى سبيله وفي قوله فهو مثله قولان أحدهما أن القاتل إذا قيد منه سقط ما عليه فصار هو والمستفيد بمنزلة واحدة وهو لم يقل إنه بمنزلته قبل القتل وإنما قال إن قتله فهو مثله وهذا يقتضي المماثلة بعد قتله فلا إشكال في الحديث وإنما فيه التعريض لصاحب الحق بترك القود والعفو وقيل إن كان لم يريد قتله فقتله به فهو متعمد مثله إن كان القاتل متعديا بالجناية والمقتص متعد بقتل من لم يتعمد القتل ويدل على هذا التأويل وروى محمد عن أبي هريرة مرفوعا وفيه والله يا رسول الله ما أردت قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار فخلى سبيله wani mutum yayi da'awar cewa wani yazo ya kashe mai dan uwansa kaji alƙalancin kenan wani ne yace wani ya kashe min dan uwana wanda aka nuna aka ce ya kashe dan uwan yace eh na yadda na kashe shi sai annabi yace to dunaka sahibak je ka ga dan uwanka nan yi amfani da wannan kalma yayin da ya juya sai annabi ya ce in mun yaje ya kashe shi to shi ya zama irinsa to wannan ita ce gabar magana ya kashe wani an tambaya ya ce ya yi kisa kuma annabi ya ce idan wani ya je ya rama ya kashe shi shi ma ya zama irinsa sai wannan mutumin sai ya dawo ce ya manzo Allah ai na rike shi ne da umarninka sai annabi ya ce kana so ne ka dauki laifi laifinka da laifin dan uwanka? Yace bala, sai ya sake shi ya tafi. Hadisi Imam Muslim ya rawaito shi a cikin Al-Qasama. To nan malamai sun tattauna akan wannan hadisin cewa da yace in ya kashe shi ya zama irinsa, ya bada iskali ga masu fahimta. Na farko dai cewa yanda hukunci yake, idan wani ya kashe wani sai aka biya diya, in wani ya kashe wani sai aka biya diya, to nauyin kisan kan nan ya kau da kanshi, shine sakata ma alai. Daka da shi da wanda yake neman diyan sun zama ɗaya, ya kashe ma ɗan uwanka ya biya ka, to yanzu akwai wani abu a kan shi? Babu. Kamar yadda kai ma babu wani abu a kan ka, to shi ma babu wani abu a kan shi. Ana so a nuna mana wanda ya yi kisan kai aka ɗau haddi a kansa ko ya biya diya, to ya yi fire. A kiyama Allah ba zai kama shi cewa ya yi kisan kai. To amma bai ce manzilarsu ɗaya ba, shine abinda Ibn Qayyim ya faɗa, bai ce manzilarsu matsayinsu ɗaya kafin ya kashe shi ba, bai ce matsayinku ɗaya kafin ka yi kisan ba. Haifi zai zama matsayinsu ɗaya ba, saboda ai shi wancan yana da laifin kisa a kansa. Lokacin da ya rama masa, to kuma kaga tunda shi ma ya yi kisa, to sun zama iri ɗaya kenan. Ya yi kisa, kai ma ka yi kisa. Wannan kuma ya danganta ga me dalilin da ya sa ya kashe wannan ɗan uwan nasa. Kisan ganganci ne aka kashe mai ɗan uwa, ko ko kisa ne na kuskure? Kenan ba koyaushe ake ramuwa ba dan an kashe maka ɗan uwanka. Yace wa inna ma qala in qatalahu fa huwa misluhu wa hadha yajtali mumasala ba'da qatlihi. Yana nufin kenan bayan ya kashe mutumin kamar yanda wancan ya kashe wani, sai dan uwansa ya rama masa ya kashe, to shi ma ya zama irinsa kenan. Wancan ya yi kisa, shi ma ya yi kisa. Da haka babu wanda yake shi a cikin hadisi. Kawai dai abinda ake nunawa, hadisi yana nuna kar ka ɗauki matakin, kada ka yi ɗaukan mataki ka yi afuwa, da zai yi afuwa da yafi. Wataƙila bai yi niyyan kashe shi ba, wataƙila wanda ya kashe ma ɗan uwan jayayya suke yi musu, yake ba da niyyar ya kashe shi ba, to kai kuma ka je ka kashe shi, kun gane iskali, za a iya samun matsala. Zai iya yiwuwa wani ya kashe maka ɗan uwa, amma musu suke kawai ya ɗauki wani makami ya buga mai shi, kawai ransa ne ya ɓaci, ba yana nufin ya kashe shi bane, sai ya kashe shi. To kai kuma sai ka zo ka ɗau makami ka kashe wannan wanda ya kashe maka ɗan uwa, wanda da an yi bincike wataƙila za a gane a bai yi niyyan ya kashe shi, kamar mutum ne yana musu da wani ransa ya ɓaci, sai ya ɗauki wannan microphone ɗin da gindinsa na ƙarfen nan ya wulla masa, kawai ya wulla masa ba daidai yake da ya ɗauki kayan ka wuyansa ba yi, ya wulla masa wannan ba daidai yake da ya sa kunamar bindiga ya harbe shi ba yi, ya wulla masa wannan ba daidai yake da ya ɗauki wuka ya burma masa a cikinsa ya ja ba yi, amma zai iya yiwa wannan ya fasa masa kai, zai iya yiwa wannan ya masa rauni a gadon bayansa, zai iya yiwa ɓalla masa ɗan yatsa, zai iya yiwa. To abinda mutum ya yi wa ɗan uwansa ba da niyya ba, dole idan alkali ya zo lissafi da hukunci sai ya duba ya tabbatar da yayi ne akan ni kace shi ko kuma bai bashe sa suke tababi cewa duk wanda ya kashe wanda za a duba da me ya kashe shi dan sai aka ce wani ya kashe wani alkali zai ce da me ya kashe shi ya ce a kawo da abin da ya kashe ka ce aiwa da waya ya kashe shi to nan kaga hukuncin da bambanci da wanda aka ce da me ya kashe shi aka ce diga ya buga masa ya ka gani wannan waya ijefa masa waya tana kisa bai kamata waya ta kisa da me ya kashe shi wallahi kankana ya dauka ya jefa masa ya kamata kankana ta kisa sai dai ya kashe kankanar to shi kuma da yake abin ya zo masa da ajali sai kankana ta kashe shi sai waya ta kashe shi yanzu wannan idan alkali ya zo hukunci shin zai masa hukunci yayi katil ne muta'ammidan yayi kisa da ganganci a ba da ganganci kisa ba sai dai a ce katilul khata kisa ne na me na kuskure wane ya kashe wane ya aka yi wallahi yana bayan motar sa ne ya je taka birki yayi Boris ya fado kawai ya mutu daidai yake da wanda ya sita shi yana zaune ya hada shi da gini ya rutsa shi ba ɗaya bane to kenan ko kisan aka yi sai an lura da menene sababi ina fata ana fahimta to kenan idan mutum ya wannan ya je kashe wani shi kuma yayi kisan ba tare da niyyar kisa ba sai kai kuma kashe shi to ka zama muta'ammid musulmi kai ta'addanci ina fata ana fahimta shi yasa cewa al-muqtassu muta'addiyan bi qatli man lam yata'ammad al-qatl yayi ta'addanci saboda ya kashe wanda bai niyyar kisa ba ya kawo hadisin Imam Ahmad wani ya je ya kashe wani aka kawo shi gurin annabi ya ce wallahi ya manzon Allah ni ban yi niyyar kashe shi ba sai manzon Allah ya ce wa waliyin majibancin al'amarin wanda aka kashe din uban wanda aka kashe yayan wanda aka kashe kanin wanda aka kashe dan uwan wanda aka kashe din amma innahu in kana sadiqan in gaskiya ya faɗa sannan ya kashe shi sannan ya faɗi gaskiya cewa ba da niyyar ya kashe dan uwan kai kashe ba kai kuma kaje ka kashe shi to zaka shiga wuta kenan duk wanda ya kashe wani ya rama kisan da aka yi wa dan uwansa bincike ya tabbatar da wanda ya kashe maka dan uwanka ba da niyyar kisa ya kashe shi ba to dakhaltan nar zaka shiga wuta shine yace fa kallah sabila musu ya kyale shi ya rabu da shi wa kama fi yahudin radda ra's jariyatin bayna hajarain an yuradda ra'suhu bayna hajarain kaga al-qisas din kenan haya wani ba yahude ne ya samu wata yarinya ya sa kanta tsakanin duwatsu guda biyu dutse dutse ko tsakanin gini da dutse ya hada kan ya buga sai ya fashe ka ba yahude ne yayi wannan aka kawo gawa Allah ya ce akai haka shi wallahi rasulullahi mun tayi ya dauko dutse da dutse kuma ya kaf ya fasa kan yarinyar nan annabi ya ce ku dauko dutse da dutse ku jefa kansa ku buga shi ma ku rotsa kansa shine abinda mutum yayi shi ma ayi wasa shi yasa suka samu zaman lafiya a lokacin annabi mu kuma constitution ake yi turawa sun ce kar a yi kisa wanda sun ce kar a kashe ko da wani ya kashe maka ubanka da gangan aka kawai za a kashe a ta kashe kuɗi kuma ba wanda zai ba kuɗin zuwa kotu da ɗaukar lauya ba a kashe maka uba kuma a barka da ɗaukar lauya a kashe maka mata a barka da zurfin zuwa kotu da yini kana jiran alkali sai ai shekaru ana shari'a yanzu akwai mutanen da a kasan nan sun kashe yara ko ba ka bane sun kashe mutane sai ka manta ma sai ka ji ana cewa ai za a yanke hukuncin wanda ya kashe wanci, kuma in ka je din ba hukuncin za su yi ba, ba su yi ba. Iyaka ce in an yi masa mai yawa sai a ce mai ɗaurin rai da rai, ai ta ciyar da shi abunsa. In ɗan gata ne ma a rinka fidda shi da mota da daddare ya rinka ganin gari, kai kana can zaman iska ka ɗauka a rufe yake. Ko baka lura ba ne? In yana da matsayi yana da hanya, lafiya lau zai turo da mota a ɗauke shi ya je harkokinsa a cikin gari ya duk abin da zai. In ya gama kuma ya koma da safen kunja a ɗaure yake. Akwai ɗauraru ‘yan gata a ƙasar nan. Kai, Allah ya mana afuwarsa. Kasan yanzu an ci gaba da ko waya ma ba a ɗauka, amma yanzu ana ɗaukan waya. Yanzu ana waya, ana ma chatting ma. Don kurkuku ba? Za a buga masa waya zai buga waya. Ko ma dai zai je wayar da za a gayyato a zo a fidda shi ne ma dai da ƙarfi, an dai ba shi wannan damar. Ci gaba ne yanzu aka samu. Zai yi chatting ɗinsa, zai Facebook ɗinsa, zai yi kaza ɗinsa. Na san dai akwai ‘yan dokoki haka da aka ɗan gindaya abun. Amma dai, wallahi wani musulmi. Duk tsarin da ba na Allah ba, to za ka ga akwai gyara da walli a ciki. Amma tsarin Allah ba wanda zai ci gyaran shi. Abin tausayi, yau ‘yan uwanka musulmin su ne suke kyamar tsarin Allah. Ɗan uwanka mai sallah shi ne in ka ce a bi tsarin Allah yake fushi yake faɗa, ya fi son abu wani tsarin daban wanda ba na Allah ba. Mu ya kanmu kanmu ya kasa haɗuwa. وفيه دليل على قتل الرجل بالمرأة وأن الجاني يفعل به كما فعل وأن القتل غيلة لا يشترط فيه إذن الولي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفعه إلى أوليائها ولم يقل إن شئتم فاقتلوه وإن شئتم فاعفوا عنه بل قتله حتما وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قال إنه فعله لنقض العهد لم يصح وإن ناقض العهد لا ترضخ رأسه بالحجارة بل يقتل بالسيف. ابن القيم يقول وانا حديث دليلي ني حديث ديكي نونا بيهود ديكا شيارين يسا كانت تكانين دوتي روسي annabi yace shi ma ai masa irin abin da yayi. To nan in ka lura namiji ne ya kashe mace ko, to ashe a shari'ar musulunci ya halatta in namiji ya kashe mace shi ma a kashe shi. Shi musulmi ita musulma, shi da ita diya. Ba za a ce ba za a kashe namiji ba dan ya kashe mace saboda tana da karancin daraja. A'a. Sannan abu na biyu, jani. Menene mai jani? Wato mai laifi, criminal mutum, mabarnaci, dan ta'adda wanda ya barna. Yuf'alu bihi kama fa'al, abin da ya aikata shi ma shi za a yi masa. Irin abin da ya yi shi za a yi masa. Dan daba ya je ya ɗauki wuƙa ya farke wani. In a musulunci ne, in an tabbatar ya yi haka haka yi, sai a kawo shi a fili a samu ƙwararre mai iya farɗa ya daba masa wuƙa shi ma a cikinsa ya farɗe shi ya yi ihu ya yi kuka ya faɗi ya mutu kamar yadda wancan ya yi ihu ya kuka ya kashe shi. Haka suke yin mutane, da ana musu haka da an huta. Kuna ganin bambancin shari'ar Allah da ta ɗan adam ko? Aljani yuf'alu bihi kama fa'al. Wanda ya shaƙe wuyan wani ya shake shi yana ihu, ya masa kibri, ya sa kibri ya shake shi, sai aka kama shi, to kar a bata lokaci, indai ya tabbata hakan yayi, to sai a nemo kibir irin wanda yayi, a samu masu ƙarfi a ce ku kama wuyansa ku shake shi, sai kun kashe shi ma, kuma a nuna duniya ta gani. Gobe wani ba zai yi tunani ya ɗauki wannan makamin ba. Ɓarawon waya da ya ɗauki wuka ya bunkawa wata, ya farke wata ko ya farke wani, dan ya karɓo ya 50,000 a hannunsa, sai aka kama shi. Na farko dai ya kawo wayar ya biya ta, na biyu kuma sai a nemo wanda ya iya farka, ko a samu wani mahauci mai fida da wukar mahaifa mahauta, sai shi ma a ɗaga tambunsa a buga masa wannan wuka, sai a farɗe shi kamar yadda ya farɗe wancan matan, kamar yadda ya farɗe wancan mai wayar, yanda ya kashe shi ya fadi jina-jina, shi ma a kashe shi a wurin. Da ana yin wannan, to da gobe wani bai zai ba, amma duk abin da ya kama Turanci ya shiga ciki, rubuce-rubucen takarda aka tsallaka aka je kaza, shi kenan. Can ma in ɗan gata ne, wani zai buga waya daga wancan garin, babban garin can, zai ce kes ɗin wani yaron nan muna da interest a kai, kar ku yi duk abu nan. Wani jami'i ma ya ce malam in suka tashi maka ɗaya, sai a aika, sai a ce a kai shi wancan garin, a kai shi babban gari, in an san za ka yi adalci, sai a ce gaba ɗaya kes ɗin a ɗauke shi daga wannan gurin a kai shi gari kaza, sai a kai shi. Shi kenan Najeriya kenan, komai akwai. Uwa a Afirka, uwa ba da mama, akwai masallata, akwai masu karatun Qur'ani, akwai masu kaza, akwai masu kaza, akwai in iska kuma cikakku. Ina gaya muku wani abu guda, kun ga muna ta kukan cewa Allah ya jarabe mu da 'yan bindigan daji suna ta kashe mu, ko ba haka bane? Kullum ana ta kuka ana ta yi, to amma muna da 'yan bindigan gida ma fa, muna da 'yan wukaki na cikin gida, su waɗancan sukan ɗan daɗe ba su zo ba, kuma su babban kuɗi suke nema. Shi ku wannan ba abu mai ciwo akan wayar aljihunka gaba ɗaya ba ta fi 70,000 ko 80,000 ba, a aika ka lahira akan wayar 80,000 ko 60,000, kuma ɗan uwanka ne garin ku ɗaya, wataƙila masallaci ɗaya kuke haɗuwa ko kasuwa ɗaya ko wani. Duk kwanan nan a nan garin, wani bawan Allah, wani matashi da aka ɗauke shi, komanda ne a cikin komandojin masu ƙoƙarin yaƙi da ta'addancin da yaran cikin gari suke yi, masu sace-sacen wayannan da ƙwace da kashe mutane, mai kishi, mai ƙwarewa, mai nasibi a cikin abu. Haka kurin aka je gidansa, aka haura gida aka je aka kashe shi. Duk kun gani a jarida, duk kun ga hirar ku wannan hukumar 'yan sanda, me laifinsa? Gwamnati ta ɗauke shi yana taimakawa wajen magance wannan matsaloli na sace-sacen waya da farke-farken cikin mutane. Haka kurin yaro ya tsare ka a fili, yaron da bai wuce in ka buga kansa a jikin gini za ka kashe shi ba, amma sai ya zare wuka ya ce ka ba shi waya, duk girmanka, duk matsayinka da ɗaukakarka da darajarka, in baka ba shi bai farɗe ka, ka ɗauka ka ba shi kana gani, kai ba abin kai Allah ya san ba, bai ma kai ka masa Allah ya san ba. Wulaƙanci ko ya shigo maka gidanka a cikin iyalanka, kana falanka, ko bacci ba ku yi ba da yaranka, kurin kaga sun kewaye ka, a tozarta ka a gaban ƴaƴanka, a gaban iyalinka, me suke nema? Waya kawai. haka suka je suka kashe yaron nan ya tafi lahira Allah ya ji kansa cases na kashe mutane a cikin garin Kano din nan da yawan su ma ba a fada ne amma sun yawaita wadannan fa duk ba barawon daji bane ya shigo ba na daji bane a cikin gari suke a cikin unguwanni amma san su anya mun yi wa kanmu adalci kuma anya a shirye muke mu samu zaman lafiya kuma abinda zai baka mamaki mallan duk yaron da aka kama shi aka kai shi ku je ku tambayi commissioner yan sanda ko jami'in yan sanda da yake hulɗa da mutane ko bangaren CID ko bangaren DSS ko bangaren mai duk yaron da aka kama aka kai shi da niyan yayi barna in ka ga motoci da yan uwa da dangi da za su rinka zuwa ana kai masa abinci ana jiran a fito da shi za ka yi mamaki haka suke faɗa mana suke cewa mallam ku yi ta wa'azi in mun kama din ma sai a turo maka wata tsohuwa ta zo wai ita tsohuwa ce ta fashe maka da kuka ke tsohuwa baki magance danki ba kika shirya shi ya je ya kashe wani kuma kin zo kina kuka a sake miki da ko ya gan na ta'addanci duk wani babban alhaji da aka sani a anguwar ko wani jami'in siyasa da aka sani daman da an kama mutum sai a tunawa aka sani a wani commissioner aka sani a gwamnati a wani dan majalisa a wani na kusa da gwamna a wani babban attajiri a wani kaza shi za a nema shi kuma sai ce to ba a kyauta ba dai amma ku bari za mu ga me za a yi da ya buga waya zai ce a sallame shi za a musu faɗa shi kenan yaya za a samu zaman lafiya a cikin al'umma ba mu da aminci a gidajenmu ba mu da aminci a layukanmu ba mu da aminci a masallatanmu ba mu da aminci a kasuwanninmu ba mu da aminci a hanyoyinmu haka kurin fa yanzu wani gurin kana tafiya kawai za ka samari suna tsaye su ce wait sai su tsaye in ka kuskura kana tafiya a garin nan aka ce wait ka tsaya to kai wa kanka ko ina ne kuma ko a gindin masallaci ne karka tsaya ina baka shawara ne amma fa karka tsaya al'amuran sun canja za su maka duka ko su kashe ka su kwace abin hawanka kuma su kwace abin aljihunka kuma ba abin da zai faru su bar ku da taziya kawai shi yasa annabi ya koya mana addu'a in mutum zai fita gida bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw aslama aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya ko kuma bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah put sai ka fita wanda Allah ya ce duk wanda yayi wannan addu'a zai fita faqad hudiya wa kufiya wa wuqiya an shiryar da shi kuma an isan masa za a bashi masu kula da shi kuma za a kare shi daga dukkan wata tsiya shedan zai ce wa dan uwansa shedan in yana neman ya taba wancan mutumin da yayi wannan addu'a sai ce kai yaya za ka yi da mutumin da an riga an tsare shi an shiryar da shi kuma an bashi kariya ce ka rabu da shi ya bi garbinka ka duba bismillah wala hawla wala quwwata illa billah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah ta siya masa mutunci a wajen shedan da kuma shedanin mutane kuna tare da ni to Allah ya malaka wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata wannan wa annal qatl ghilatan la yushrar fi duk wanda yake kisan gila me gila kisan ta'addanci a garin nan aka samu wani da'iya wani mai da'awa malami shekarun baya kurun wasu mutane suka shiga gidansa da kaho suka kashe shi لكهو كما مالمي كما الإمام المسلحين جمعة ميواز سكا ملقو شيشي أكن تريسي تأفالنسا وني وان دي إيا كهو يفيري كفو يدن نامي أمو أوغرنسا أكريجن سيكا شيشي مالا آدم مهد شاء القرآن لا مسلم haka akai ta zurubtu aje a dawo da ƙarshen hakura ba abin da zai amanta suna amfani da lokaci in aka dade sai amanta haka suke to sharrin dokar da ba ta Allah bace ita ta Allah nan da nake kaf sai a gama da an gama bincike sai a zartar kawai gila kenan ka kashe mutum da ganganci to za a yi masa ba wani sharadin sai an nemi izinin shugaban gari ko jagora kawai alkali ya zartar da an kawo alkali kare ce sai gwamna ya sa hannu ko sai shugaban kasa ya sa hannu in dai a musulunci ne alkali kawai ya me ya ce a je a harbe shi a je a kashe shi saboda kisan gila ne ba wani shawara kuma da ake dan Allah da yazo wannan bai mika shi zuwa ga waliyansa ba bai ce in shi itun faktulu ku kashe shi wani shi tun fa afu an ko kuma yafu ba kun ga dama ku yafu ko yale shi a kashe shi ake kawai bal qatalahu hatman kawai atilasta ke ya kashe shi wannan shine mazhabin Imam Malik da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah duk wanda yace wannan ba yahudan abin da yayi wai annabi ya kashe shi ne saboda ya warware alƙawari ne ibnu qayyim ce lamin sai bai inganta ba fa inna naqid al'adi ai wanda yake warware alƙawari a musulunci la turzu ra'suhu bil jarati ba a rutsan kansa da duwatsu wai a sa kansa tsakanin dutse a da takobi ake kashe shi naqid al'adi wa qada fi imra'atin ramat ukhra bi hajarin annabi yayi alƙalanci akan wata mace ta dauki dutse ta jefi yar uwarta mace da dutse aka faqatalata ta kashe ta wa fi batniha ashe wannan matar tana ma da da a cikin ta da ta jefe ta da dutsen ta kashe ta ta kashe dan cikin ta manzo Allah ya ce a ce a kawo qurratu abdin aw walidatin fi aljani lalle a kawo qurratu abdin in an ce qurra a larabci ana nufin ashe'un nafis abu mai tsada a nemo bawa mai tsada ko kuma farin bawa eh kamar da kike cewa gurrat al-gurratu wa tahjil haske kenan yace aje a kawo bawa ko kuma baiwa dangane da dan da ke cikin cikin ya sanya diyatul maqtula ala asabatil qatilati diyan wanda aka kashe wanda ta yi kisan kan danginta su je su hada kuɗi asabanta su hada kuɗi su biya malam ka duba wani hukunci idan ka yi kisan ganganci to sai a ce danginka duk sai sun hada sun ba da wani abu an biya saboda me saboda nan gaba kar ku rinka bari ƴan uwanku suna kashe mutane kowa ya ji jiki dan uwansu ya yi kisan kai an ba da miliyoyin kuɗi haka annabi yace asaban su dauka su biya huwa fi sayyin wa bil bukhari annahu qada fi janin imra'atin bi ghurrati abdin aw walidatin thumma inna allati qada 'alayha bil ghurrati tufiyat irin dai hadisin ne manzo Allah ya ce a bada bawa ko baiwa wanda aka yi mata hukunci da biyan wannan al-ghurra sai ta mutu kuma faqada anna mirasaha li baniha wa zawjiha gadan ta na ƴaƴanta ne da mijinta amma diya na kisan kan da ta yi fa zai biya wa anna al-aqla ala asabatiha diyar kuma danginta su je su tattara kuɗi su biya ina in dan uwan ku je kisan kai sai a nemo dangin uwa da dangin uba ai wannan dangin uba sai su je su biya tattaro kowa ya ciro kuɗi ya bayar dan nan gaba kwa kiyaye dan ku rinka yi mu dan ku tarbiya tunda in an kai shi an daure ai ku za ku fitar da shi ko to ku za ku biya kudin kisan kan da yi wa fi hadha al-hukm anna shibha al-amdi la qawada fihi wa anna al-aqilata tahmilu al-ghurrata tab'an lid-diyyati wa anna al-aqilata hum al-asabatu wa anna zawj al-qatilati la yadkhulu ma'ahum wa anna awladaha aidan laysu min al-aqila Ibn al-Qayyim yace a cikin wannan hukunci na wannan hadisi yana nuna mana shibhul amd kisan da aka yi na yayi kama da gangan mun san kisa kala-kala ne akwai qatlul amdi kisan ganganci akwai shibhul amdi kisan da yayi kama da gangan ba na gangan bane yayi dai kama akwai kuma qatlul khata kisan kuskure to shi kisan da ba na gangan bane yayi kama da na gangan to wannan shi babu ramko a kansa kuma dangin mutum masu biyan diyan nan sune za su bada wannan al-ghurra wannan bawa ko baiwa taba al-diyya kamar yadda in za a biya diyan nan su za su biya to su za su bada wannan bawa ko baiwa kuma su waye ne sune asaba na mutum wa anna zawjal qatilati mijin matar da ta yi kisan kai din baya cikin waɗanda za su tattaro biyan kuɗin diya banda miji a ciki ƴaƴanta ma ita matar ƴaƴanta da suka yi kisan ita wacce ta yi kisan kan ƴaƴanta su ma ba sa cikin al-aqila wanda za su biya diya wa hukima fi man tazawwaja imra'ata abihi bi qatlihi an samu wani ya je ya aure matar ubansa annabi yake ku kashe shi wa akhdi malihi annabi yake ku kwace dukiyarsa matar ubanka kaje ka aure matar ubanka wannan shine mazhabar imamu ahmad wa huwa sahih wa qala as-salasatu sauran malaman masaba guda uku suka ce hukuncin wanda ya aure matar ubansa aka kama shi haddul zani kawai sunansa mazinaci ai mai haddi na zina wa hukumar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aula wa ahq ibnu qayyim yace kun ga abinda annabi yayi na hukunci shi yafi dacewa shi yafi gaskiya shi yafi cancanta kenan a kashe shi a kwace dukiyarsa wa hakama fi man ittala'a fi baitihi رجل بغير اذنه فحذفه بحصات النبي yayi hukunci da wani da yaje ileka gidan dan uwansa ba da izini ba mallan ka duba leke mutun ya leka maka gidanka ba da izini ba ka samu tsakuwa ka jefi idansa koda idan ya tsiyaye ba komai aw udin ko ka samu itace in kaga wani yana leko gidanka ka zura itace ka cake idan shari'a ce فَفَقَعَ عَيْنَهُ يَتْيَيَدَ إِلَى أَلَّا شَيْءَ عَلَيْهِ بَابُ كُمَا يَكَنْسَ حَدِيثُ الْبُخَارِينِ دَ مُسْلِمِ وَنَّا شِنِي حَدَرٍ أَكَرَمْكَ اللَّهِ مُتَعْنِي سِلِنْكَ حَوَى سَمَنْ جِدَى دِيبَا تَعْرَدَ نِيمَنْ إِذِنِي بَا يَنَا دَ جِدَى يَنَا دَ بَيْنِي يَا تَعْشِ يَنَا شَنْ إِسْكَ يَا جِيَا لِيُقُ وَنِي دَمَا تَسَشِي كُمَا ko wata tana ban daki ko wata matar aure tana zurbtu ya leko duk wanda aka ga yana leka gidan wani ba da izini ba indai a shari'ar musulunci ne to tsira idan ake inda yana da danko mai kyau ya shirya ya balla masa to koda ya zubar da idan sa babu komai indai alƙalin shari'ar musulunci ne zai yi hukuncin sai dai kuma kotun bature kuma a ce ya za a yi ka harbe shi wannan yana nuna mana muhimmancin mu gane alfarma da sutura ƴan uwan to yanzu ba malika ba mutum fukara kwanci kawai sai ga mutum ya afko maka gida wallahi wata mata tana mana fatawa tana cewa hurun tana zaune a gida daga ita sai mai gidanta ta yi zaman da babu hijabi dole ba dole mace sai ta sa hijabi ba a gaban mai gidanta shi ma yana zaune daga cice shi kullum wani abokin sa ba gidaje mutumin da ya haka yi kawai sai ya ganshi a cikin gida yana bude falansa ya tarar da shi kane kane da shi da matarsa suna zama wanda yake bai kamata wani ya tarar da su ba mata ne tace sai nayi wani irin tsalle sai na dirka a bayan kudera sai na koya tace ba riga a jikina ba hijabi mala tace haka mutumin nan ya zauna ya fi awa nawa suna yi ya kai mutumi na kwana biyu bagagga ya akai kaza kaza wawa ba gidaje ba addini jahili mala shi kuma abokinsa ne yana jin nauyi bai zai yi mai magana ba ya za ku bar mutane suna shigo muku gida ba izini ya kamata ko a fuskar ka ka nuna masa din rauninka kuma yayin ta hira tace abun bakin ciki na kasa tashi in dan fita in je kaza zai ganne in na miƙe ne magana abun kunya tace haka ta zauna kamar bera a bayan kujeran nan sai da mutumin nan ya gama ya fita wani kuma haka yazo ya banka da falo ya shigo ɗakin abokinsa falon abokinsa to kuma falon akwai ban ɗaki matar gidan kuma ta shiga wanka kuma daga ita sai tawul ta shiga tana sauri za ta tafi asibiti shi kuma ya shigo hira tace ta bude ta fito a haka ya ganta tace ita kuma kunya ta hana ta ce wa mai gidan ya dauko mata zani ya kawo mata tace ba za ta iya fita abokin mai gidanta ya ganta ta fito daga bandaki ba yanzu wannan ba jahiliya bane da maguzanci yaya mutum zai gadarwa kansa kaskanci a cikin gidansa ko baturi ai ya ce ka ce excuse ko baturi ko ma kamar ne ba bai da kyau taka ku daina shiga kan mutane ko yaranku ba ƴaƴanku ba aka ce fa in sun girma kar su yi wurinku sai sun nemi izini wa idza balagha al-atfalu minkum al-huluma falyasta'dinu kama sta'dana alladhina min qablikum yaranku in sun kai girma in za su zo wajen ku ƴaƴanka su nemi izini ba daidai bane shiga kan mutum dole ka koyar da tarbiya assalamu alaikum ayin sallama kuma da mutum ya sallama ya tsaya ba wai kana sallama kana afkawa ba wannan ɗakin ka ne zaka je kai shi ma duk da ka ci karo da aljani zaka gyara ha mutum yanzu kai wawa ba wayo ba gidaje yana wanda mai kokari yayi sallama yana sallama yana daga labule gidanka ne ba gidanka bane ɗakin ka ne ba ɗakin ka bane ai mutum yana cikin ɗakin sa yana cikin sirri ai ba ai kuma ko uwa ce bai kamata ta yi wannan ba uwar da ta haifi yaro yaron da ya girma ko uba ne yana gadara ɗakin ɗansa ne bai kamata ka afka masa haka kawai ba a kwankwasa masa ka nemi izininsa saboda yana buƙatar privacy hadi ya shari'ar islamiyya ya afi wannan ita ce shari'ar musulunci ba maguzanci ba amma duk wanda baya zuwa makaranta yake rayuwa irin ta dabbobi zai ta maka hauka yara a koya musu abokane a koya musu da man duk wanda ya bar gidansa kan kowa yana shiga zai ga wulakanci shi sa babu wanda zai burge ka da irin wannan sai Balarabe shi kowa ma zai shiga gidansa ya buga kofa yi kawai kofa kullun a rufe take kawai haka suke gidajen su a rufe ne kawai yaron gida dan karami ya aike shi ya sayo omo fa ana yanka masa makullinsa ne haka suke yi malam ya bai ya fi tsaro ya fi zaman lafiya amma gida a hangale a aina ba a yi ba a yi gida yanzu a hangale ba a yi kullum yana rufe in ka zo sai ka gwangwasa ko ma me sai an ga waye wanda suka waye ma su dan kafa dan kyamara a kiyarka a nan a makwarkwadarka kana da duk abin da kake in ma zagin mai gidan kake kafin ka shiga dai ya gaba ganinka wallahi mala yana daki yana ganin computer sai ya ji ka gama zagin sa duk abin da zaka yi kuma ko a duhu ne yana kallon ka waye yu kenan wani alayin ungo sai yake sawa daga kofar gidan sai danna kyamar tana hango da zai zo nan mai danno ta yana zaune kuma ba wani biyan haraji ba amma san ka sa ta ba a jikin fila zaka plus ce ta kurin ka mata fenti ka sa sai gilas kawai tana daukan bayanai duk wanda yazo gidanka kana leka da ka danna ko a wayarka ko a ingilanci ko a ina kake kana duba da ka gani ga wani yana kunkusa kofa kar ku bude mai ku rabu da shi kai ma kuma an ka leka ka ga wani ne kace kar wanda yadda ya bude gidan nan Allah zai kama ka ne ko dole sai ka fito ko qur'ani cewa wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azkalakum in kun zo gidan mutane aka ce ku koma ku koma to yanzu ko ba amma magana ba gidan da nisa ina nufin ka koma ban yi magana ba ka gama buge-bugen ka ba zan fito ba shikenan ina nufin ka koma sai ka tafi dole ne ko dole ne dole ne ka zo gidan mutane ya fito ba dole ba yana da uzuri ku daina shiga kan mutane ba izini ba doka ba oda ku daina yi fa'ida kyau shin mutunci ne to zartarwa ne ina fatan kuna gani da haka duk wanda ya leka gidan wani ba da izini ba an yi wannan wani ya tsiyaye idan wani annabi ya ce ba komai a kansa hadisin Imam al-Bukhari ne a cikin kitabul diyat da Imam Muslim a cikin kitabul adat adab وثبت انه قضى باهدار دم ام ولد الاعمى لما قتلها مولاها على سبه وقتل جماعه من اليهود على شبه على سبه وذو يا تبت منذ الله ياي حكمي اكن جن ام ولد الاعمى لما قتلها مولاها مولانته ne kasheta wata mata ce take zagin annabi ummu walada ce baiwa ce ta haihuda maulanta yace annabi kike zagi tace ta zage shi ya kashe ta annabi yace jinin ta a banza duk wanda ya zagi annabi jinin sa a banza sallallahu alaihi wasallam Annabi ya kashe taron Yahudawa jama'atin min al-Yahud taro ba mutun da yaba jama'a aka tara sun zagi Annabi Annabi shi duk aka ce su da masu zagin sa da masu masa kage da cutarwa wannan duk hukunci ne na Annabi alƙalanci kuma haka abun yake mai canjawa har yawar gobe sai dai in ba a aiki da shari'ar Allah amma yanzu suna nan suna ta kokari irin nasu a inda fa kuke da majority kuke da rayuwa ba ku isa ku kafa doka ku ce ba a za a zagi annabi ba dan me za ku ce ba za a zagi annabi ba dan me za ku ce ba za a zagi qur'ani ba in so ake inda kuke rayuwa to ku rufe bakin ku dan wani ya zagi annabi kar ku ce mai komai ra'ayin sa ne dan wani ya zagi qur'anin kar ku ce komai abinda suke so su kenan har ma suna aibanta musulmi da wannan da fadin wasu bangarori na jihohi kaza suna shari'a sun ce kar a zagi annabi wasu yadda a dan me za ku ce ba za a zagi annabi ba dan me za ku ce kada kuna ganin in an zagi qur'ani an yi laifi ta yaya aka yi laifi dan a zagi qur'ani su a tunanin su duk wannan abin da kuka ga ana ta yi ana ta shari ana abin da ake so a kai gare shi kenan in ba su kawo harin ba za su ce to kar ayi kaza ko ba su sai da giyar su inda suke gada ma ko ina su yan kasa ne suna da yanci a bakin titi su kasa giya karuwai su saka kayan da suke gada ma su yi yawo ibahiya ne cin alade ya ci mai zina da kare yayi ci ya rungumu mace sun bance ta a fili kowa yana gani a zuba ido kar ayi wa kowa magana wannan shine yancin da suke nema amma fa kai baka isa ka je bangaren sa inda suke baka bude makarantar Qur'ani baka isa ba ko da wa'azi har yau har gobe haka yake a kasar kuma haka take munafurci ne kurin yayyawa an san da wannan wai a kwanan nan fa wai aka samu wai wata mace wai anan kasuwar da wannan fa ta zo da last week ta mace fa tana wa'azi na Kirista a daidai kwanakin nan yi tsokala ce ga ta da hotonta nan tana ta kira a cikin garin Kano saboda me ayi kiris ana taba ta a dauka a yada a ci ai an yi kaza an yi kaza Allah ya taimaka dan kasuwan mutanen da naudin suka yi banza da ita ba wanda ya kula ta ta gama ihun ta ji tafiyar ta wani abun aka shuka to kuma komai zai iya faruwa har yau har gobe Allah ya raba mu da kaskanci kuma ina ta zuba ku ku yi hakurin kammala fasalin nan قال أبو بكر لأبي برزة لما أراد قتل من سبه ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر يجي أبو برزة دينيا كشي وندي إذا جيشي كي سيهاكا سيهاكا تشيدشي وانا نا النبي تندشي شيني شوغبان أو النلو كشي أما يدو وندي وانا sai an mika wa shugaba jagora shi kuma shine zai bada hukunci yace fi zalika bid'atu ashara hadisan baina sahihin wa hisan wa mashahir akwai hadisi 10 wasu sahihai wasu hasan wasu shahararru mujahid yace daga ibnu abbas ayyuma muslimin saballah aw sabba ahadan min al-anbiya faqad kazzaba rasulullah duk muslimi da ya zagi Allah musulmi ya zagi ɗaya daga cikin annabawan Allah ya ƙaryata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa hiya riddatun riddati yusatabu sahibuha me ita za a ce tuba fa yarja in ya dawo wa illa qutilan ba ka ba kashi a cikin bukhari da muslim annahu afa amman sammahu hakurin annabi kuma a cikin bukhari da muslim wani ya zuba masa guba ko wata ta sa annabi guba wata ce ta sa manzon Allah guba ya ci dan ya mutu kuma ta manta Allah ya ce fa sai fi ka humulla wallahu ya asimuka minan nas duk akan sa ne na kusa da shi wasu daga cikin sahabbai sun dauka sun dan taba sun mutu shi kuma annabi da ya daga naman zai ci naman yayi magana ya ce aje akwai guba a cikina annabi ya ce ina ba can dan da ta kawo naman aka ce ya tafi annabi ya ce ku je ku kewaye a Madina ku kewaye wurin nan sai kun kawo ta aka kewaye aka dauko ta aka ce ke ya aka yi kika haka tace ba ma san ka ne ba na san ka ba na san ka ba na san ka ba na kaunar ka so ne kika mutu haka ta gaya annabi kashe ka mu huta amma abun mamaki annabi ya ce ku rabu da ita hakuri wa saha anhu annahu lam yaqtul man saharahu min al-yahud akwai wanda ya mai sihiri cikin yahudawa kamar yadda Bukhari ya rawaito hadisin Aisha bai kashe shi ba wa saha an Umar wa Hafsata wa Jundub qatla sahir amma da Umar da Jundub su ya tabbata a gare su kan duk wanda suka kama matsafi kashe shi suke amma shi kuma annabi hakurin sa sai ya kyale wa saha anhu fil asra annahu qatala bid'an wa fada ba'dan cikin ribatattun yaki akwai wanda ya kashe akwai wanda kuma wato ya fanshe su ya ba su fansa wasu ya musu baiwa ma ya taimake su ya ce ku tabi abin nan wasu tarakka ba'dan wasu kuma aka mai da su bayi lakin lam yu'raf annahu tarakka baligan amma ba a gano cewa annabi ya mai da wani baligi ya zama bawa ba wa hadhi ahkamun lam tunsak ibn al-qayyim ya ce duk wani hukunci ku ji da ga muku ba a fagoge su ba suna nan bal mukhayyarun fiha al-imam bi hasabi al-maslaha shugaba yana da dama daidai maslaha in ya ga dama in ya ga wani abun yafi wannan sai ya aikata wa haka ma fil yahudi bi iddati qadaya annabi yayi hukunci akan yahudawa da hukunci kunce da yawa fa ahadahum awwal maqdamihi al-madina yayi alkawari da su farkon zuwan sa madina summa harabathu qainuqa fa zafara bihim yahudawan banu qainuqa suka yaki annabi Allah ya ba wa manzon Allah nasara akan su ya gama da su wa manna alaihim ya kuma yi musu baiwa bayan wannan sai kuma banu nadir fa zafara bihim fa ajlahum banu nadir su kuma su ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nasara akan su sannan kuma ya kore su ya ce su fita daga garin Madina ga baki daya sai banu quraiza su kuma wannan annabi tutar yaki ya kafa ya ce a yake su kun ga duk Yahudawa ne amma hukunce hukuncen su daban-daban sun maharaba ahla Khaybar sannan annabi yace aje a yaki Yahudawan Khaybar fa zafara bihim yace nasara kuma akan su wasu an yake su wasu an musu afuwa wasu an kore su wasu an yi kaza to ya danganta ga shugaba na musulunci a kowane zamani daga cikin zamaninka ya abin da ya dace bari mu dakata anan insha Allah karatu na gaba sai mu tashi a cikin hukuncin dangane da zana'im ganima فبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله